Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalamu Si Garba ne tare da Tasilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a yau ranar Litini 9 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz da ɗansa Yarima mai jiran gado bin Salman sun bi tawon sauran kasashen Larabawa wajen zaɓen shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaɓe. Yan sanda a Baleri sun tsare dimbin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati waɗanda suke taruwa ranar Lahadi 13 a Jere. Mummunar guguwa mai laƙabin Ita na samun ƙarfi kuma wataƙila ta sake zama mahaukaciyar guguwa a lokacin da ta isa jihar Florida.
Kan labaran kenan. A yayin da wani bangare ke barazanar rugawa manyan kotuna kan zaben Amurka daga yau bayan ayyana tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin mai cin zaben, jama'a a fadin duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyin su.
Ai da alamu sun gwada Joe Biden shine zaki ya an jefa kotun kotu Supreme Court ita za ta tantance waye ci zabe ko wa bai ci ba.
Rundunar ɗin sandan Najeriya ta ce an kashe mata jami'ai sama da 20 a zanga-zangar kyamar sa wanda ta ce ba za ta kare yadda a yi wani abu kamar haka ba. To sai dai ƴan raji na cewa daidai ne a hana barna, amma
idan har mutum zai fito ya gangami na lumana ba tare da tashin hankali ba, doka ta ba shi dama yi wannan, kuma ba isa hana shi.
Sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumal kan gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Lahadi, Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz da ɗansa Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman sun bi tawon sauran kasashen Larabawa wajen zaɓen shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris murnar lashe zaɓen shugaban ƙasar. Sarki Salman ya yaba da fitacciya kuma da ɗaɗɗiyar dangantaka mai tarihi da ke tsakanin ƙasashen biyu da mutanensu, wanda kowa ke fatan ƙarfafawa da bunƙasawa a dukkan matakai, in ji kamfanin dillancin labarai na ƙasar SPA. Yayin da Yarima mai jiran gado Muhammad ya ji daɗin ƙawance da gwamnatin Trump, Biden ya alƙawarin sake duba alaƙar Amurka da masarautar bayan kisan ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadunsun Saudiya da ke Istanbul a shekarar 2018. Har ila yau ranar Lahadi, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya taya Biden da Harris murna. Yana mai cewa ta kafar Twitter, "Joe, muna da kyakkyawar dangantaka mai kyau da kusanci kusan shekaru 40, kuma na san ka a matsayin babban aminin Isra'ila. Ina fata yin aiki tare da ku duka don ƙara ƙarfafa ƙawance na musamman tsakanin Amurka da Isra'ila." A ranar Asabar, bayan kwanaki da yin shiru daga yin sharhi game da zaben shugaban ƙasar Amurka, shugabannin duniya da suka haɗa da Firaministan Birtaniya Boris Johnson da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel sun miƙa taya murna ga Biden lokacin da sakamakon ƙuri'un Pennsylvania ya nuna shi ne wanda aka yi hasashen zai yi nasara. A Amurka, yanzu ana kiran Joe Biden na Democrat zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Wannan na nufin Biden, wanda ke fagen siyasar Amurka kusan rabin ƙarni, shi ne shugaban ƙasar mai jiran gado. Zaɓaɓɓen shugaba laƙabin suna ne, ba wani ofishi ba. Kamar wannan, Biden ba shi da iko a cikin gwamnati, kuma ba zai iya ba har sai an rantsar da shi ranar 20 ga watan Janairu na shekarar 2021. Amma Biden ya riga ya fara nazarin muhimman naɗe-naɗe a cikin gwamnatinsa, kuma ya ce a ranakun farko bayan hawansa karagar mulki zai sauya manufofi da dama na abokin hamayyarsa da ya kayar, wato shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican. Don haka akwai abubuwa da yawa ga Biden da zai bincika kuma ya shirya a cikin watanni 2 da rabi masu zuwa, amma har yanzu ba shi da wani iko na hukuma. Trump zai ci gaba da zama shugaban kasa yayin da wa'adinsa na shekaru hudu na shugaban kasa na 45 ke zuwa ƙarshe. Zaben na Amurka ba za a tabbatar da shi a hukumance ba har tsawon makonni masu zuwa. ‘Yan sanda a Belarus sun tsare dimbin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati waɗanda suke taruwa duk ranar Lahadi 13 a jere. Suna zanga-zangar neman shugaban kasar Alexander Lukashenko ya yi murabus da kuma sake sabon wani zaɓe a wani yanayi na adawa da ba a taɓa ganin irinsa ba bayan wani rikici da aka yi a watan Agusta. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vyacheslav ta fitar da jerin sunayen mutane 328 waɗanda cewar ƙungiyar jami'an tsaro ne suka kame su a jiya Lahadi. An kama mutanen Aminsk da Homel da Vils da Zlobin da sauran birane. Ƙungiyar ta ce daga baya an saki wasu daga cikin waɗanda ake tsaron da su. ‘Yan sandan birnin Minsk a baya sun ce an kama kimanin mutane 10 kan ayyukan da ba amince da su ba.
Akai da Sarfilu da kashi na farko na labaran duniya. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za a ji cewa a yayin da rahotanni ke nuna cewa daga yau Litinin maganar zaben Amurka da tuni aka ayyana Joe Biden a matsayin mai yin nasara ka iya zama batu na kotu, jama'a a fadin duniya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. To ko yaya ake ganin wannan al'amarin a jamhuriyar Niger? Salbar ma gare ka.
Abinda wani ɗan rajin kare demokradiya Abdul Alhaji Idin ya ce bai zo da mamaki ba.
Ka san shi dama lishin wane ka wadaki shi zaben da aka ma Trump dama dan lishin wane aka zabe shi, kuma da aka zabe shi Amurkawa sun gane da alamu sun gwada Joe Biden shine zaki.
Dindindin Donald Trump da magoya bayansa suka yi watsi da wannan sakamako saboda zargin tafkama kuɗi, lamarin da yasa suka yanke shawarar garzayawa kotu. Matakin da wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Alkasim Abdulrahman ya ce ya yi daidai.
Tunda magana ce ta wakilta al'umma, ka tambaya al'umma su baka goyon baya saboda ka ci gaba da aikin da ka fara yi. Aka zo aka samu matsaloli irin haka, irin wanda ake ganin kamar an yi toge, to dole ne shi ya bi kadin kuru wanda al'umma suka jefa mishi hayyar tabbatar da cewa kai ba haka nan bane, ya sha kasa da yake na al'umma wanda ke tare da shi, su san da jagora ne kuma mutum ne wanda ya bi kadin kurkunsu ya tabbatar da niyyar da suka yi ta tabbata, sai in Allah bai amince da haka ba.
Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu kamar sauran takwarorinsa na duniya ya taya Joe Biden murnar samun wannan nasara tare da fatan dorewar da daddiyar hulɗar Amurka da Nijar. To sai dai lura da kullun da ke tattare da wannan zabe yasa masana ke ganin abin na bukatar taka tsantsan.
Yana ci gaba da samun gaisuwa ta wannan wajen da ya kai, amma babu wani abin da ke tabbas kamar yadda wasu shugabanni kuma a kasashen duniya suka ce a'a ba za su magana akai ba, saboda akwai sarkakiya, akwai wasu maganganu wanda doka ta yi magana akan su. Shi yasa duk irin yanda za a yi, duk walawalar da za a yi, sai an je babban kotun koli Supreme Court, ita za ta tantance waye ci zabe ko wa bai ci ba. To a lokacin nan ne ina gudun sai an warware assalati da dama in ba a yi hankali ba.
A ra'ayin Abdul Alhaji Idi, bakin alkalami ya riga ya bushe, saboda haka dole Donald Trump da mutanensa su rungumi kaddara.
Kotun Amurka ba kotun kasar Nijar ba ce, ko ta koti ta kasashen Afirka. Kowa ya san aikin shi, kowa ya san abin da zai yi, shi ne shiga baba su, a baba su ne abin zai sa, an aike kotu ba wani abu da za a yi.
Yanzu kam hankali ya karkata wajen kasar ta Amurka domin jin yadda za ta kaya game da wannan sabuwar dambarwa mai kamar NISAC da irin waɗanda aka saba gani a wasu kasashen Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sule Barma, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Lahadi, ‘yan sandan Jojiya sun fesa ruwan zafi da harba hayaki mai sa hawaye kan ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen hukumar zaɓe ta tsakiya CEC. Don nuna goyon baya ga kiran da jam'iyyun adawa suka yi na a sake zaben 31 ga watan Oktoba na majalisar da suka ce an tafka maguɗi. Kananan ƙungiyoyin masu zanga-zangar sun fara jifan 'yan sanda da duwatsu. Daga bisani suka koma wajen ginin hukumar zaɓe daga babban titin Rustaveli Avenue. inda dubban mutane suka gudanar da wata zanga-zangar lumana. Yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi kokarin kutsawa cikin ginin hukumar zaben. Yan adawa na neman shugaban hukumar zabe Tamar Baniya ta yi murabus tare da kiran a sake sabon zabe. Mummunan guguwa mai lakabin Ita na samun karfi kuma ta kila ta sake zama mahaukaciyar guguwa a lokacin da ta isa jihar Florida a yammacin jiya Lahadi zuwa safe yau Litinin nan, a cewar masu hasashe. Cibiyar da ke bibiyar guguwa ta Amurka da ke birnin Miami jiya Lahadi ta fitar da gargaɗi ga wasu yankunan Florida. Gwamna Ron DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a ranar Asabar, kuma jami'ai sun rufe bakin teku da tashin jiragen ruwa. Sun kuma rufe harkokin sufuri tare da buƙatar kowa ya zauna a gida. Guguwar Ita ta kasance tana ɗauke da iska mai tattara kilomita 100 a cikin awa ɗaya a rahoton da ya gabata da yammacin Lahadi, kuma ta nufi arewa maso yamma da ƙarfin tafiyar kilomita 22 cikin awa ɗaya akan mashigar Florida, inji cibiyar. Tun farko dai guguwar Ita ta sauka a gefen kudu maso tsakiyar gabar Cuba a matsayin mai haɗari ranar Lahadi. Cikar koguna ta haifar da ambaliyar ruwa a gabar tekun, inda aka kwashe mutane 25,000 amma ba a samu rahoton mutuwa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar 'yan sandan Najeriya ta ce zanga-zangar 'yan sas ta yi sanadin mutuwar 'yan sanda sama da 20 baya ga waɗanda suka raunata ta dama, tare da shan alawashin dakile dubu ne yunkuri na yin zanga-zanga makamanciyar wannan. To amma 'yan ragi sun ce sun goyi bayan dakile fituna, amma babu laifin zanga-zangar lumana. Hassan Maina kaina gare ka.
Tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar injinin rundunar 'yan sandan SAS da ke yaƙi da 'yan fashi da makami, wato 'yan SAS, ta yi sanadiyar rayukan 'yan sanda 22, kana wasu 26 kuma suka samu munanan raunuka. Wata sanarwa a jihar kwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana, mai ɗauke da sahanin kakakin rundunar Frank Mba ta ce ƙarin wasu mutane 51 ne suka mutu, yayin da 37 kuma suka samu raunuka. Akan haka, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce daga yanzu 'yan sanda za su kare jama'a kuma za su kare kansu ta hanyar yin amfani da ƙarfi a cikin tsarin doka don sa kafar wando ɗaya da duk masu santa da hankali da sunan koma menene. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce ba fa za su sake yarda kwatankwacin abin da ya faru a baya lokacin tarzomar 'yan SAS ba ya sake faruwa a ƙasar nan a wannan lokaci. Duni ma har ya umarci manyan kwamandojin 'yan sandan ƙasar da su zauna cikin shirin kota kwana don fuskantar duk wani kalubale. Masu fafutuka tuni suka fara tsokaci. Barista Yakubu Salebawa, lauyan kare haƙƙin bil'adama ne.
Sanarwa da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bayar, na yi nazarinta kuma na duba. Na ji daɗin wannan bayani dai, domin abubuwan da suka faru a Najeriya dole a ɗauki mataki domin abin ya wuce tunani da hankali. Amma abin da muke so su sani shine, idan har mutum zai fito ya gangami na lumana ba tare da tashin hankali ba, doka ta ba shi dama yi wannan kuma ba a isa hana shi ba. Abin da nake so mu duba a kodayaushe, dole ne su 'yan sanda su ɗauki mataki, amma kuma matakin da za su ɗauka dole ne ya zama ƙarƙashi kuma ya zama karfaffe a doka, a dokance da kuma abin da kundin tsarin mulki ya tanada a Najeriya shine a yi abin da yake karkashin doka. Don haka suna da iko su dauki mataki ga duk wanda ya saba ma doka, amma wanda bai saba ma doka ba, ba su da iko su hana gangami ko kuma wani yana so ya nuna wani abu da aka yi masa na rashin jin dadi, yana da iko yayi.
Wasu jaridun Najeriya dai sun ruwaito cewar a yau Litinin ne masu zanga-zangar NSAS za su kaddamar da kashi na biyu na wannan zanga-zanga. Al'amarin da masu sharhi kan al'amarin yau da kullum irin su Muhammad Ai Usman ke cewa akwai abin dubawa.
Tunda dai har gwamnati ta riga ta wato fitarwa 'yan Najeriya kitse a wuta dangane da zaluncin wannan hukuma ta SAS da kuma alƙawarta wato garan bawul ga ita kanta hukumar 'yan sandan, to idan har wata zanga-zanga za ta fito nan gaba da ake ganin ba halattacciya ba ce, a kuma halin da ƙasar ta tsinci kanta a ciki, ba na ganin cewa idan 'yan sanda sun ɗauki kowane irin mataki ne wajen murƙushe ta a ce hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi laifi.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, daga batun tsaro kuma sai batun ilimi. inda dalibai da shugabannin addinai ke kiran gwamnati da kungiyar ASU da su sasanta saboda yadda rigimar su ke shafar makomar ilimi a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Batun sanya malaman jami'a akan manhajar IPS ta biyan ma'aikata albashi na bai daya da gwamnatin Najeriya ta samar na daga cikin jerin bukatun ƴaƴan kungiyar ta ASU da suka haifar da tankiya tsakanin gwamnati da kungiyar. Malaman jami'ar dai na da'awar cewa manhajar ta gwamnati ta saba da yanayin tafikar da ayyukan jami'a da haka suka ki amincewa da ita. To amma a madadinta sun kirkiro wata sabuwa mai lakabin UTAS da suka ce za ta tabbatar da tsantseni da kasawa a faifai kan yadda shugabannin jami'o'in Najeriya ke sarrafa kudaden da suke samu. Professor Mahmud Lawan shine shugaban kungiyar ta ASU mai kula da shirin arewa maso yammacin Najeriya.
Mun zauna da mutanen gwamnati kusan sau biyu ko uku a dan bayan nan. To a wannan zaman da aka yi an gabatar da shi wannan manhaja. To kuma sun amince sun yadda cewa wannan manhaja da muka yi ya dace ya yana da kyau za a baiwa ita hukuma da take kula da abubuwan da ya shafi samar da manhaja. Wato kenan hukuma da ake kira na Linita wanda aka ce su ne za su yi wannan integrity test. Kuma daga dai bayanan da su mutanen gwamnati suka yi sun nuna cewa nan ba da jima'a ba za a yi wannan integrity test kuma za a ji ba a san menene ya biyo bayan an yi wannan test. Muna dai sauraron su mu ji yaushe ne za a gama duba shi za a gama shi yin wannan integrity test. Idan har ta karba din mu muna ganin zai zama babban nasara a gare mu kuma an wuce za a wuce wannan matsayin kenan.
Baga manhajar sarrafa kudaden jami'a batun samar da isassun kudaden aiki ga jami'o'in da kayayyakin aiki da suka dace da zamani da kula da walwalar malaman jami'a na daga cikin dalilan yajin aikin da kungiyar ta ASU ke yi tsawon watanni takwas. Lamarin da ya sanya dalibai suka fara kokawa.
Sunana Umar Isa Dandago. Duk kasashen da suka ci gaba da ilimi suka ci gaba. To yanzu idan da a ce Najeriya tana bawa ilimi muhimmancin da ya cancanta ta bashi, to da tabbas ta kai inda ta kai. Kuma a gaskiya dai ni a gani na a zauna kan teburin sulhu diplomasiya ta yi aiki. Gaskiya in gwamnati za ta yi adalci ta bawa malaman jami'a abin da suke bukata ilimi ne ko nawa aka kashe ilimi ba a wada ba.
Sunana Ibrahim Salis Nasir. Duk wani dalibi da yake jami'a yana so a dawo a ci gaba da karatu. Haka kiran da zan yi da gwamnati ya kamata ta dawo da hankalinta inda ba so take kasar nan da wani lokaci ta zama abin tausayi ba. Ana magana wata takwas yana jefa matasa cikin wani hali da kuma wasu miyagun ɗabi'u saboda sai rasa inda za su je tunda ba sana'a suke ba daman karatun nan suka sani. To inda babu shi za su shiga wani hali mummuna kuma za su sanya ƙasa a cikin wani hali wanda ba a tunanin sa.
Baga dalibai su ma malaman addini sun shiga tsakani ta hanyar kira ga bangarorin biyu su yi sulhu da juna. A yayin taron masu ruwa da tsaki da al'umar gari wadda reshen jami'ar Bayero na kungiyar ta ASU ya shirya a ƙarshen mako, Sheikh Abdulhab Abdullah, guda cikin mashahuran malaman musulunci a Najeriya, ya roƙi gwamnati da malaman jami'o'in su kawo ƙarshen wannan takaddama saboda illarta ga makomar rayuwar matasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Agada Mahmud. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Furaro barkamu da sake saduwa a wani shiri na ciki da gaskiya. Inda maga ya dace shirin ya duba batun korafin da tun farko ya sanya rundunar 'yan sandan Najeriya ta soke rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami wato SAS. Tare da mai gurbinta da wata sabuwar rundunar da ake kira SWAT. Cikin shirin za mu ji irin wainar da aka toya lokacin da SAS ke raye don kauce sake faruwar hakan a sabuwar rundunar SWAT. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashin Gumel. Kimanin shekaru biyu da suka wuce an yi kamfen ɗin neman rushe rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami ta SAS, amma hakan bai yiwu ba. Sai alƙawarin cusawa jami'an 'yan sandan aƙidar mutunta haƙƙin bil'adam da gujewa wuce gona da iri ta hanyar yanke mutane hukunci. gabannin samun su da laifi ko hukuncin kotu. Musamman ofishin SAS a Abuja da ke kusa da shahararren ya kasance da tarin mutane da motoci tamkar ana cin kasuwar wani kauye. Rundunar SAS ta samu zarge-zargen cin hanci da rashawa da gallazawa waɗanda suke har ma ta kan kai ga harbi ƴan Najeriya har lahira. Kwamiti mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama wato NHRC ta kafa wanda ya fara zama domin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen na 'yan sandan na sasa aikatawa a baya a daki sama da 160 a garin tarayya Abuja. Wani irin barna rundunar SAS ta yi haka kuma ya hukumar SAS ke gudanar da ayyukanta? Abubakar Usman Shumo wani ne da ya taɓa shiga komar 'yan sandan SAS a Abuja ya kuma ɗanɗana azaba. Amma kafin mu ji daga wajensa ga bayanin da ministan 'yan sanda Muhammad Maigari kan soke SAS bisa buƙatun jarna masu zanga-zangar.
Yaran matasa wanda suka damu da irin abubuwan da 'yan sanda suke yi sun ci gaba da yin zanga-zanga a wurare daban-daban a cikin ƙasar nan, kuma shugabanni musamman da shi Muhammadu Buhari shugaban ƙasa ya kai hagin ya yi magana cewa duka bukatotin suke nema domin sun gabatar da bukatu kusan guda biyar, kuma bukatun nan dukkaninsu shugaban kasa ya nuna cewa an aminta a soke 'yan sandan SAS, kuma shugaban kasa ya yarda ya ba da umarni kuma an soke. Sannan sun nemi a fito da tsari na sake fasalin 'yan sanda, kuma shugaban kasa ya yarda ya ga musu dama dai a kai ne muke, kuma ya yarda cewa za a ci gaba da wannan tsarin na kyautata halin ayyuka na 'yan sanda. Suka zo kuma suka ce lalle duka 'yan sandan SAS waɗanda aka soke sai an zo an sake gwada su, jaye su daga wuraren aikin su, kuma a tabbatar da cewa ba su shigo cikin wannan tsari na sabon salo da aka fito da shi na SWAT, kuma aka yarda ba za a sawo su ciki ba, kuma aka ba da umarni duk wani ɗan sanda wanda ya aikin SAS shi zo shi kawo kai ne a nan headquarter domin a dibi lafiya ta yi, kuma a dibi cancanta kai shi wani wuri don a kai shi ya ci gaba da aiki na 'yan sanda a wasu wurare ba dai irin wannan aikin da suka saba yi ba. Sannan suka nemi a hukumta duk wani ɗan sanda wanda aka kama da laifin cin zarafi ko kuma keta dokar ƙasa, kuma gwamnati ta yarda bayan da aka yi taro na council na economic council wanda yake shugaban ƙasa ke shugabanci ne da gwamnonin ƙasar nan duk 36 an yarda za a kafa kwamitoci alƙallai tsoffin alƙallai za su shugabanta da yara matasa kuma 'yan ƙungiyoyin sa kai da dattijai waɗanda aka amince da mutuncin su domin su yi wannan binciken. Kuma tuni gwamnatocin jihohi sun fara wannan, ina jin waɗanda suka yi wannan ina jin sun kai jihohi wajen 8-9 kuma sun kafa su rantsar da su kuma suna nan sun fara aiki. An ba da umarni kuma a kafa wani asusu wanda zai kula da taimaka ma waɗanda suka samu wani matsala a cikin abubuwan da ake yi a cikin matsin da su waɗancan 'yan sa suka wa mutane waɗanda aka kila jima ko kuma wani abubuwan ne kaddara ta sama, kuma gwamnoni sun aminta za su yi wannan kuma suna nan suna ƙoƙarin kafa waɗannan kwamitoci.
Mun taɓa kawo muku zantawa da Shumo wanda a baya tsohon mai mu'amala da satar mutane ne ya tuba kuma ya yi ta yin taimakawa gwamnati wajen kawo ƙarshen wannan ƙalubale. Wani dalili ya sanya kai ƙararsa ga 'yan sanda har ya shiga hannun SAS da aka rushe.
Kwana 42 ya rayuwarka ta kasance a hannun jami'ai 'yan SAS.
To su waɗannan mutane ai ban taɓa ganin mutane mara tunani marasa imani irin aikinsu, don saboda aje ni da sun kai kwana 42 to tsari gare su, wato su waɗannan mutane na fel ɗin nan gabaki ɗaya suna da tsari. Kowane ɗaki akwai firisdo, bayan firisdo akwai aji, bayan aji akwai
firisdo har da babban jami'in sanda. Cikin masu laifin ne ko zuwa ne masu wannan masu?
Su cikin masu laifin ne kamar waɗanda sun ka daɗe, wani ya yi kai shekara ɗaya da wani abu, wani ya kai wata 8, wani ya kai wata 9, to su ne uwayen gidan ɗakin gabaki ɗaya. Akwai
ina jin ana ba da wani labari wai an kai ka ko sel ko gidan yari prison kenan, sai an sa wasu mutane ma sun dan bubbugi mutum, in sun daddaki mutum sai wa a tambaye shi akwai sarki akwai waziri akwai irin waɗannan dai.
duk akwai su, akwai manya-manya daga cikin su mutum bakwai ne, akwai wanda ake kira shosho. To shosho din nan shike bugun mutane dare da rana, ko wurin kunciya shike kwantar da su. To idan daga cikin dan sel din Allah ya sa an kawo ma wani gari, to su ferzo din zai sa a raba garin kashi biyu. Kashi daya za a je ma mutanen prison din gaba daya ya zama na gwamnati. Daya za a ba wanda anka kawo ya aje abinsa, bayan lokaci kuma duk lokacin da gwamnati za ta raba abinci, ko da kana da abinci za a baka na gwamnati, idan bai ishe ka ba sai ka diba da naka ka kara kashi yanda abin yanda zaka koshi. Wanda bai da kowa, yan uwansa basu zo ba, to shi wannan ferzo shi zai gaba da shi da shi, shi da sha wannan aikin ferzo din ne har da Allah ya sa yan uwane sun kazo.
To mai na da tambaya, cikin masu laifi wane ne, me yasa ake da wani da kike cewa shosho, waye na da shi ya rika dukan mutane?
Shi wannan ferzo din ne, amma shi ma ferzo yana samu umurni daga yan sanda na waje, waɗanda suke tsaya can bakin gate, su za su rubuta takardu su ba ferzo da dokoki da duk wani abun da za a yi ma mutum na cikin wannan daki. Shi wannan ferzo yana samu umurni daga bangaren IPO nasa.
To Muhammadu labari, shi wannan shosho din gulana ne a hannunsa ko me yake wani irin, kuma sannan shi ma an yi laifi ne?
Mai laifi ne ya dade na, wato ba bulala suke dukan mutane. Ka san irin wannan bed da kana gani ana daura wando da shi, da shi suke dukan mutane. Idan mutum yayi laifi za a iya mai hangin, idan mutum yayi laifi akwai inda za a yi mai hangin awa biyu, akwai inda za a yi mai hangin rabin awa.
Hangin fa abinda ake nufi shine a rataye mutum, fasarar sa kenan da Hausa daga Turanci.
To su ba rataye mutum suke, za su zafi ya je abun nan ya jingina jiki ne ga gini, ya miƙe hannuwa na sama, ya miƙe tsaf ya tsaya na tsawon lokaci. To lokacin nan da ƙafafunsa da hannuwansa duk za su gaji, kuma idan ya kuskura yayi wani abu wanda ba haka sun kashe, to za su tafka mai wannan kala wanda take hannun su bulala kenan.
To ai wannan kuma horo cikin horo kenan, ba je kotu ba, ai komai ba, cikin dakin aje masu laifi shikenan, kuma sai a samu wasu suna dukan mutane. Ai wannan abun mamaki ne ko
duka sosai, har ma suna iya bugun mutum har sai ya san somar da shi. To wannan da kana jin ana faɗin ferzo, ko wani ferzo ferzo, sannan akwai kuma nasu ferzo gabaki ɗaya wanda shine ana kiransa janara, sannan bangaren liman akwai janara, ko wani sel akwai liman, amma akwai wanda shine shugaban su gabaki ɗaya.
Liman na irin na masallaci ko me?
Liman na masallata, waɗanda suke can cikin sel ɗin nan ai akwai masu sallah.
Wato waɗanda ba sa sallah ba su ma suna da babban jami'i mai bishara pastor,
akwai janara pastor, amma akwai barayi manya-manya waɗanda za ka gani sun biya kuɗi an kyale su can inda suke can iska, za ka ga mutum da katifa da filo da komai, kamar ma a gidansa bambancin sa kawai da wanda an waje safar da shi bai da inci ya zagaya ko ina.
To a cikin ma wato akwai dai manyan mutane kenan waɗanda ake ma ka mutuntawa?
Akwai manyan mutane, eh, mutum ya je wuri nan yana da kuɗi ba abun da za a yi nan, in ya sha wahala tun daga wurin horo kamin ya anshi laifi na nan ne zai sha wahala. Don wajen da suke zuwa ɗan sandan nan akwai wurin da suke zuwa suna hangin mutane, akwai inda suke zuwa su bubbuge mutum da rodi, akwai inda suke zuwa su bugi mutum da gora. To amma bugun nan na rodi ya yi muni.
Ya yi fi muni, faɗa mana abin da ka gano.
Abin da ni gano yanda aka kakkarye ma wasu ƙafafu wasu hannuwa, bugun rodi duk inda an ka tabbatar da jikin mutum ba za a haɗa shi da ƙarfe ba, wannan rodin ƙarfe ne wanda suke kiran ayon. Abu ne mai kamar sanda haka suke rika shi su dinga bugun mutum a kwauri, wani lokaci sai sun kare shi, wani lokaci su kare mai hannu.
To Allah ya kyauta, da fatan hukumomin da alhakin haka ya rataya a wuyansu za su saka ido ga sabuwar rundunar ta SWAT da aka mai gurbinta da SAS don kaucewa tarihi ya maimaita kansa. Yanzu a madadin Nasiru Adamelika da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da CD wanda ya haɗa da injiniyanmu na yanzu, Ni Ibrahim Kalama Sai Garba ke cewa sai mun saki haduwa an jima kaɗan da hantsi. Wassalam.